Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalma Sigirba ne da Sarfilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a 30 ga watan Yuni. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran.
A jiya Alhamis ne kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya kada ƙuri'a da ta samu goyon bayan dukkan mambobin ta kan rage yawan sojojin wanzar da zaman lafiya a yankin Darfur. Kungiyar tsaro ta kasashen Turai ta NATO ta amince aika ƙarin sojoji zuwa Afghanistan. A yau Juma'a kuma Amurka ta fara aiwatar da sabbin dokokin hana baki shiga ƙasar ba tare da wata tangarda ba.
To kanin labaran kenan. Fadar shugaban Najeriya ta ce ba jinyar shugaba Buhari ke barnata kudin Najeriya ba, yadda kudin Najeriya ke salwanta shine
duk arzikin da Allah ya ba Najeriya. Wasu ne wa'anda suke sun isa saboda suna da mulki a hannunsu, za su wawashe dukiyar su zo su aje akan teburi su raba tsakanin su, kowa ya je da ƴan matansu da abokan shaye-shayen su da abokan tafiye-tafiyen su na duniya. Wannan gwamnati ba haka take ba.
Za kuma aji cewa kasar Kamaru ta fara shirin zaben da za a gudanar baki. Idan mun kada Jamhuriyar Niger, za a ji cewa wasu malaman makaranta su ma za su koma makarantar su koyo. Kamar kowace ranar Juma'a, Mahmud Lalo na tafa da shirin duniyar Amurka. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Alhamis, kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya kada ƙuri'a da ta samu goyon bayan dukkan mambobinta kan rage yawan sojojin wanzar da zaman lafiya da ake aikawa a yankin Darfur na ƙasar Sudan ta Kudu da kimanin kashi 30 cikin 100. Ƙudurin da Birtaniya ta gabatar ya samu karɓuwa ne bisa canjin da ake samu a harkokin tsaro a Darfur da kuma matsin lambar da Majalisar Dinkin Duniya ke fuskanta daga Amurka, wadda ta buƙaci rage dala miliyan 600 daga kuɗaɗen da ake kashewa wajen gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya a can. Sai dai kuma masana harkokin kare haƙƙin bil'adama sun ce har yanzu Darfur na cikin mawuyacin hali, kuma rage yawan ayyukan Majalisar Dinkin Duniya zai jefa fararen hula cikin haɗari. Mutanen Darfur sun shafe kimanin shekaru 15 suna fama da matsaloli tun bayan wani rikicin kabilanci da ya barke na adawa da gwamnati da ya haifar da kazamin yaƙi a tsakanin sojan gwamnati da na wasu 'yan adawa. An kashe kimanin mutane 300,000, sama da miliyan 2 kuma sun kaurace wa matsugunan su.
A halin da ake ciki kuma, kungiyar tsaro ta kasashen Turai ta NATO ta amince da aika ƙarin sojojin su zuwa Afghanistan. Kuma sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Jim Mattis ya ce yanzu kasashen sun kammala cike kusan kaso 3/4 na guraben soji da ake bukata a ƙasar da yaƙi ya daidaita. Babban sakataren kungiyar NATO James Stoltenberg ya ce kasashe 15 sun riga sun yi alkawarin bayar da gudunmawarsu na soji domin su nuna goyon bayansu ga NATO a Afghanistan. Ana kuma tsammanin sauran ƙasashe za su sanar da nasu taimakon nan ba da daɗewa ba. Da yake magana da manema labarai a Brussels jiya Alhamis, Stoltenberg ya faɗi cewa an buƙaci ƙarin dubban sojoji domin taimakawa wajen horaswa da goyon bayan jami'an tsaron Afghanistan, amma bai faɗi yawan sojojin da za a aika ba. Daga baya ne a jiyan, sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Mattis ya ce ƙasashen na tashi tsaye domin cike gurbin yawan sojojin da ake bukata wajen aikin ganin an samar da zaman lafiya a Afghanistan.
To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, Amurka ta fara aiwatar da sabbin dokokin hana baki shiga ƙasar ba tare da wata tangarda ba ko wani rudani irin wanda aka samu a farkon kafa dokar. Dokar ta fara aiki ne kwanaki kaɗan bayan da babbar kotun kolin Amurka ta amincewa wani ɓangaren dokar Donald Trump ta fara aiki, bayan da wasu ƙananan kotuna suka dakatar da ita da cewa ta saɓa kundin tsarin mulki. Amurka ta fitar da sabbin dokokin a daren jiya Alhamis da ke buƙatar masu neman biza daga wasu ƙasashe shida wanda galibin su musulmi ne, sai sun nuna shaida cewa suna da alaka da wani ko wata da ke zauna a Amurka, ko za su gudanar da kasuwanci ko wata harkar ta aiki kafin a amince musu shiga ƙasar. A jiya Alhamis ne hukumomin Amurka din suka fitar da tsarin yadda ma'aikatan diplomasiya za su tunkari sarrafa bara takardun izin neman shiga Amurka daga ƙasashen da suka hada da Iran, Libya, Somalia da Sudan da Syria da kuma Yemen. Duk waɗanda aka riga aka amince musu shigowa Amurka daga waɗannan ƙasashe kafin ranar 6 ga watan Yuli za a bar su su shiga ba tare da matsala ba, a cewar jami'an na Amurka.
Kasar China ta nuna rashin jin dadinta da niyyar Amurka ta saidawa Taiwan makamai har na dala miliyan dubu da kuma wato dubu da kuma miliyan dubu ɗari hudu. Gwamnatin kasar Sin din dai na son Amurka ta soke wannan ciniki wanda ta kira a matsayin wani abin da bai kamata ba. Ofishin jakadancin China a nan birnin Washington DC ya ce abin da Amurka ta yi bai kamata ba, kuma ya saba wa jarjejeniyar da shugabannin kasashen biyu suka cima a gidan shugaba Donald Trump na Mar-a-Lago, zai kuma kawo tsaiko ga ci gaban da ake samu a dangantakar China da Amurka. A jiya Alhamis ne gwamnatin shugaba Donald Trump ta sanar da 'yan majalisun Amurka game da wannan ciniki, a cewar wata mace mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert. China dai har yanzu tana ɗaukar Taiwan a matsayin wani yankinta. Cinikin dai ya zo ne a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar kan dangantakar da ke tsakanin Washington da Beijing a ƙoƙarin samar da hanyar tunkarar matsalolin da ake fama da su, musamman dangane da nukiliyar da Koriya ta Arewa take ƙoƙarin ƙirƙirowa.
Wata hukumar da ke sa ido kan makamai masu guba ta duniya ta tabbatar da cewa an yi amfani da sinadarin sarin mai guba a wani mummunan harin da aka kai kwanan nan a ƙasar Siriya. A wata sanarwa da hukumar ta fitar a yau Juma'a, cibiyar hana amfani da makamai masu guba ta ƙasa da ƙasa OPCW ta tabbatar da cewa a binciken da ta gudanar ta gano an yi amfani da makamin na sarin mai guba a farmakin da aka kai ranar 4 ga watan Afrilu a garin Khan Shaykhun da ke Siriya. Da yake magana kan lamarin, shugaban cibiyar Ahmed Uzumcu ya ce daga kauso murya na ya Allah wadai da wannan harin rashin imani wanda ya saba tsarin yarjejeniyar makamai masu guba, kuma dole ne duk masu hannu a wannan mummunan aiki a tabbatar an hukuntar da su kan abin da suka aikata. Ana saran cewa binciken haɗin gwiwa tsakanin Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar zai yi ƙoƙarin gano ko suwaye ke da hannu a harin wanda ya sanadiya asarar rayuka mutane 87 ciki har da ƙananan yara da mata. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka a wata sanarwa da ta fitar ta nuna cikakken goyon bayan ta ga binciken da ake gudanarwa.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, a yayin da ake tarede a kafafen sada zumunci cewa a duk rana Najeriya na biyan fan 4,000 na faka jirgin da ya kai shugaba Buhari jinya a London, ita kuma fadar shugaban Najeriya ta ce ai ba ta irin wannan hanya ce kudin Najeriya ke salwancewa ba. Nasiru Adamu Ilhikaya, gare ka.
Fadar shugaban Najeriya Aso Rock ta musanta raɗe-raɗin cewa jirgin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke London na lashe fam 4,000 duni yadda wasu ke yayatawa. Kakakin shugaban Garba Shehu ya ce duk wanda ya san lamuran zirga-zirgar shugabanni a duniya ba zai kaga wannan labari ba. Jirgin shugaban da ake magana Nigerian Air Force 001 shi kai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari London a watan Mayu, inda yake zaune har lokacin da jikin shugaban ya warware don dawowa office. Garba Shehu ya ce da yawa jiragen shugabanni ana tsame su daga harajin wajen tsayawa, kuma ƙasashen da ke ma karɓa falajar irin wannan tsayuwa ba sa wuce amsar fam 1,000, wato 1/4 ma kudin da ake magana. Haka nan kakakin ya ce ba akan shugaba Buhari aka fara samun jirgi na jiran shugaba ba, kuma tabbas ba akan sa hakan zai dakata ba. Da haka yake ganin salon gyara na shugaban ne wasu ke hamayya da shi.
Duk arzikin da Allah ya ba Najeriya, wasu ne waɗanda suke sun isa saboda suna da mulki a hannunsu, za su wawashe dukiyar nan su zo su aje akan teburi, su raba tsakanin su, kowa ya je da ƴan matan su da abokan shaye-shayen su da abokan tafiye-tafiyen su na duniya su je su abin nan. Wannan gwamnati ba haka take ba. Yau gwamnati ta fito da tsari na fallasa, ka gama an ɗebi dukiyar jama'a an ɓoye ko a banki ko a ƙarƙashin ƙasa ko a wani gini, ka busa usur, za a kirawo jami'an tsaro zai su zo. Kuma ana nan talakawan nan ne da ake cewa wai suna takura, su suke kawo wayannan rahotanni, domin in ramin za ka yi maka binne kuɗin, ai dole sai ka nemi mai haƙar diga, ko sai ka nemi wanda zai maka birkila ya gina kuɗin a ciki.
Mai shirin shari'a Yusuf Sallam mutum biyu ya ce mazan shiga tsakanin shugaban da muƙaddashinsa yake yaɗa wannan batu a yanar gizo.
A saboda lalle shugaba Buhari kowa ya san shi, tun kafin ya hau shugabancin ƙasar nan kowa ya ga rikon da yayi, bayan ya hau har zuwa yanzu nan lokacin da yake kan mulki kafin ya tafi asibiti kowa ya ga irin rikon da yayi, ta bangare da yawa ya iya kokarinsa. To ba za a iya cewa a yanzu don baya nan a ce wai mataimakinsa ya fi shi tafe da mulki ba, saboda duk wani abin da mataimakinsa zai a yanzu zai dora ne abin da akan Buhari ya riga ya gina a ƙasa, kuma duk abin da shi mataimaki yake kamar yadda ya faɗa da kansa cewa sai ya karɓi umurni daga gurin shugaba Buhari kafin ya aiwatar, kenan kamar yana yin abubuwa ne wanda shugaba Buhari ya riga ya asasa a ƙasa. So ba za a iya cewa shugaba Usman Banjo yana abubuwan da ya fi shugaba Buhari ba, wannan kuskuren fahimta ne.
Yanzu a tuna sakonsa na sallah daga London, shugaba Buhari ya buƙaci 'yan Najeriya su guje wa baƙaƙin maganganu.
Ina sake kira ga al'ummar Najeriya da mu bar maganganun tada hankali, zama lafiya a Najeriya shi muke roƙon Allah kullu.
Faci Allah ya dawo da shugaban Abuja, irin wannan korafe-korafe ba za su tsaya cak ba. Nasiru da Maili kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru. Daga Najeriya kuma bari mu kaɗa ƙasar Kamaru, inda a yayin da ake ta kokwanto kan ko shin daɗaɗɗen shugaba Paul Biya zai sake tsayawa takara, ƙasar ta fara shirin zaɓen da za ta gudanar baɗi. Awal Garba gare ka.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta na ƙasar Jamhuriyar Kamaru, Elecam ko Election Cameroon, sun canja sabon salo wajen sabunta sunayen al'umman ƙasar a yankan katin zaɓe da suke yi. Kasancewan a farkon shekara mai zuwa ne za a gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a ƙasar, yanzu dai suna zuwa gida ne izuwa gida domin tantance al'umman ƙasar. Na tambayi Hajji Yarakiya Muhammad ko me yasa yanzu take yankan katin zaɓe da aka zo gidanta?
A'a, ban taɓa yankan katin zaɓe ba.
To me yasa yanzu zaki yanki katin zaɓe?
Yanzu zan yanki kartan zaɓe domin ana bin mutane gida-gida domin su yanki kartan zaɓe. Shi sa ne ma zan yi zaɓe domin ƙuri'an ka shi ne 'yancinka.
Ke 'yar ƙasar Kamaru ce kenan?
Na'am, ne 'yar ƙasar Kamaru ce.
Alhaji Isiyaku shi ma farko kenan da ya fara yankan katin zaɓen.
Wato ni dai nan dai ga iyalaina gabaki ɗaya, yanzu ina so ne katin zaɓe ne saboda mu samu cigaba a ƙasar mu, mu zaɓi shugaban ƙasa mai mana amfani insha Allah, mai taimaka mana. Muna so mu sabon takarda na Elecam saboda zaɓe mu don kare kanmu ma a kai mu samu zaman lafiya. To baka taɓa yankan karin zaɓe ne sai wannan karin? A ni wannan karin ne zan zaɓa, nake ban da shi, ban taɓa yi ba, amma wannan karin ne zan yi. Ni da iyalaina duk gabaki ɗaya ba mu taɓa yi ba.
Magatakardar hukumar zaɓen Inuwa Muhammad ya yi mini ƙarin bayani kamar haka.
Kasan kwanakin bayan mun taro da shugabannin hukumomi, na gani cewa ya kamata a raba ma kowa katin zaɓe da yake. Kasan zaɓe na matsowa, to shi yasa muka ɗauki wato wannan wato da wani na raba ma kowa katansa a gidansa. Kuma abinda muke so mu jawo kunnen hankulan mutane, ya kamata wanda ba su rijista ba su rijista, saboda yanzu hakan nan ana bukatan mutane kusan 11,000,000 wanda muke so mu wato mu rijista, wanda idan muka rijista wato zai zama mana kaman mun yi aiki ne yadda ya kamata.
Mama Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.
Ba ya gode ma, mun zo ne ba ya go.
To a gaida awwal yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Niger inda ma'aikatar ilimin kasar ta fitar da sunayen wasu malamai a fadin kasar waɗanda ta ce ya kamata su kansu su koma makaranta su koyo. Tamar Abari gare ki.
Baro Shekarau shine babban daraktan ilimi mataki na farko a jihar Damagaran. Yayi ƙarin haske akan lamarin a fuskar jihar Damagaran kamar haka.
Muna mun san dara ai kuma su wajen mutum 10,000 da mushe guda an kai kuma. Yanzu kuma an aiko su haro da kashi uku. Kashi guda ta san da an ce an aika dosiye a bincika shi ko. To kashi gudan wanda an ka bincika dosiyen su an ga gani yana tsaf ba matsala. Suna wannan su 9,500 da 58 wannan kiran su za a jaraba su ba matsala. Akwai kashi na biyu 320 su kuma wannan an ce takardun su ba na gaskiya ba ne ko shi zan diploma ne an na jabu ko takardar aihuwa ba daidai take da takardar zaman dan kasa ko ko babu takardar zaman dan kasa ko ko babu diploma gaba ɗaya su wannan an yada takardun su da taya mai. Sannan kashi na uku su kuma cikin takardun su akwai wasu takardun ba cikakki ba mun ba da ko ina ko ce sai mu aika musu listin su ko ne mu shi je karanta ga gani wurin da sun shaiki
ko ina maganar karancin malamai da aka yi ta ikirari da shi a wani lokaci
karancin mu shuka bai ma taso ba domin abinda an lissa an kontra ji su 80,000 da akwai alhali abinda ake so yau kasan ana taya daga yawancin yara masu da farko don ko sai an san yaro nan kada kul kenan mu shiro kamata a kawo to an gani 50,000 ma da biyar sun yi kenan sun yi nisa ma sun yi yawa ma da nisa kuma suka saura in ba su yi saba sai abu da kuma wani test
wanda aka ganin kamar suna da yar matsala ta rashin kwarewa haka akwai horo da za a ba su ina wannan magana take
yan kaje ba ka san kiran sai an kasa su kashi uku kashi na farko wanda an sun gwari sun kware wannan suna ni wannan kirki su nan ba a zancen su kashi na biyu wanda suke basu gwari sun kware ba amma suna da dare gani kadan kashi na uku min nan wanda an kasan tabbatar da ganin ba su iya ba su ni wajen kware su wannan dole na kashin nan a yada su su ko na tsakiya sai a rike su a musu horon
a daya waje kuma malaman yan kwantaragi hankalinsu ya karkata sosai wajen sanin matsayinsu a cikin takardun da aka fitar hakan ta sa na nemi jin ta bakin Ya'u Abdu magatakarda na kungiyar malaman makaranta yan kwantaragi wato Sina Septa jihar Damagaram
yau lakwal ba irin wannan karas bambane da suke dauko takara su leka su yi wani bitta ba haka bane ake gyara makaranta yanda suka shi tona shekara 50 ma su sai su gyara ta sa zo dai su ana sarsa wayo sa mushi kudin shi duka wani keke ne suke sun dauki alƙawari da kungiyar malaman makaranta sun kasu cika ne suke kitsa bohi yau su tsara wannan gobe su tsara wannan su titan ma na sasa dauki hankalin mutane
malaman dai sun ce wasu wuka baya ka daga bandoki suna nan kan bakan su idan har ba za a yi shi a kan bin doka ba
muna nan tsitsiyen daka sun biya bukatun malaman makaranta kwanci hankali da tabbata cikin makarantun Niger dan in har dai Niger kasa ce mai bin doka kuma dan doka ake ta yi kuma da doka take ikon samu gani za su bi wannan dokar su bi su bi abu su kaida na dokar su ci
Tamar Abari Maryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger
a gaida Tamar to bar mu dawo nan birnin Washington DC inda Mahmud Lalo zai gabatar mana da shiri na gaba
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako A cikin shirin namu za mu dubi ne kan wata kungiyar ƴan daba da ta addabi wasu ƙasashe da ke tsakiyar yankin Amurka har ta kai ga samun gindin zama a nan Amurka. Za ku ji sunan wannan kungiya da kuma matakan da hukumomin Amurkan ke ɗauka domin daƙile ayyukanta. Sannan ƴan magana kan ce inda ranka babu abin da ba za ka gani ba. A nan Amurka an naɗa wata kariya a makamin magajin gari. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani kan waɗannan batutuwa. Sunana Mahmud Lalo. To da farko tun bayan da ta hau mulki a nan Amurka, gwamnatin shugaba Donald Trump ta ƙara himmatuwa wajen yaƙi da kungiyar MS-13, kungiyar ƴan dabar da ta addabi wasu biranen Amurka, inda ta shahara wajen yin faɗa akan titunan biranen. Kungiyar ta samo asali ne daga ƙasar El Salvador da ba ta da nisa da Amurkan. inda har wasu ke gani kamar gwamnatin ta Trump na amfani da batun wannan kungiya ne domin fakewa da yaki da masu shiga kasar ba bisa ka'ida ba. Wani kame da aka yi na ƴan kungiyar a kwanan nan shi ya fara fitowa da aniyar gwamnatin Amurka wajen yaki da ƴan kungiyar ta MS-13 waɗanda suka shahara wajen daddatsa mutane a lokacin da suka kai wa mutum hari. Shi dai shugaba Trump ya sha dora lakin shahara kungiyar a Amurka akan mutumin da ya gada wato Barack Obama, inda yakan ce tsare-tsaren gwamnatin ta Obama kan harkokin shige da fice a kasar su suka baiwa ƴan dabar kungiyar ta MS-13 damar cin karansu babu baka a nan Amurka. Sai dai shugaba Trump ya sha alwashin sai ya ga bayan wannan kungiya.
MS-13
nan ba da jimawa ba, zamu kawar da kungiya daga titunan mu, ku yarda da ni.
To sai dai duk da nasarorin da jami'an tsaro ke samu wajen yakar ƴan kungiyar, babban Attorney General din Amurka Jeff Sessions ya ce kungiyar ta MS-13 ta sake samun hanyoyin ɗaukan sabbin mambobi da ƙasashen nan uku da kungiyar ta fi samun gindin zama, wato Honduras da Guatemala da kuma El Salvador.
We will secure our borders.
Zamu kare kan iyakokinmu tare da fada da ayyukan sa ido akan al'amuran shige da fice domin mu katsa hanyoyin da suke bi wajen ɗaukar sabbin mambobi.
To sai dai mutane na ci gaba da dasa alamar tambaya kan wai shin dakile hanyoyin ɗaukar sabbin mambobin kungiyar ita ce mafita wajen ganin an kawar da wannan kungiya ta ƴan daba wacce har ila yau ta shahara wajen safarar muggan ƙwayoyi da karɓar kuɗaɗen haram. Alex Noreste mai bincike ne a Jami'ar Keto da ke cibiyar nazari a Washington.
Well, it's likely a source of recruitment, but these gangs will not be.
Akwai yiwuwar shigar baki na ɗaya daga cikin hanyoyin da kungiyar ke ɗaukan sabbin mambobinta, amma ya kamata mu gane cewa kungiyar ba za ta yi tasiri ba da a ce ba ta samun kuɗaɗe ta hanyar safarar miyagun ƙwayoyi.
Tun daga shekarar 2012, jami'an kula da kan iyakokin Amurka sun cafke ƙananan yara 250,000 da ke fitowa daga ƙasashen yankin tsakiyar Amurka, wato a yankin kudu maso yammacin kan iyakar ƙasar, inda nan ne babbar ƙofar shigarsu. Sai dai mutane 160 kacal aka samu cikin wannan adadi waɗanda mambobi ne na ƙungiyar MS-13. A wani samame da aka kai na kama ƴan ƙungiyar a wasu manyan biranen Amurka da dama, jami'an shige da ficen ƙasar sun ce mafi yawan waɗanda aka tsare Amurkawa ne. Sai dai duk da haka, Senator Chuck Grassley na Majalisar Dattawan Amurka, wanda shi ne shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a majalisar, ya bayyana fargabarsa kan yadda ƙungiyar MS-13 ka iya samun sabbin mambobi daga ƙananan yaran da ba sa samun rakiyar iyayensu ko kuma wasu manya idan suka tashi shigowa nan Amurka.
Kasancewarsu baƙi ne marasa takardun izinin zama da kuma asalinsu na waɗanda suka fito daga ƙasashen yankin tsakiyar Amurka, hakan kan iya sa su zama mutanen farko-farko da ƙungiyar ƴan dabar ta MS-13 za su iya ɗauka a matsayin sabbin mambobi.
To amma duk da cewa kashi 90 cikin 100 na mambobin ƙungiyar waɗanda suka shigo Amurka ta ɓarauniyar hanya ne, mai bincike Alex ya ce yana da kyau a yi hattara wajen ɗaukan kowane baƙon da ya shigo ba bisa ƙa'ida ba a matsayin mai aikata laifi.
Abinda muke gani, kamar yadda bayanai suka nuna, abu ne da yake a fili ƙarara cewa haifaffun Amurka sun fi yiwuwar aikata miyagun laifuka fiye da baƙin hauren da suke da takardar izinin zama ko akasin haka.
Duk da haka, har yanzu ba a mayar da ƙananan yara da suka fito daga yankin tsakiyar Amurka zuwa ƙasashensu, amma kuma matakan da jami'an kan iyakokin Amurka ke ɗauka waɗanda aka faɗaɗa sun fara tasiri, domin a watan Mayun da ya gabata hukumomi sun ce an samu raguwar ƙananan yaran da suke shiga Amurka da kashi 73 cikin 100. A wani labari na daban, a nan Amurka an zaɓi wata ƙarya a matsayin wacce za ta riƙe muƙamin magajin garin Rabbit Hash, wani gari a jihar Kentucky da ke gabas maso kudancin tsakiyar Amurka. To ita dai wannan kariya mai suna Brunel Paltrow ta lashe zaben ne banda ta yi takara da wata kuliya da kaza da doki da kuma wani ɗan ƙaramin yaro. Garin Rabbit Hash ɗan ƙaramin gari ne da baya buƙatar magajin gari ya zamanto mutum ne. Asali ma ƙididdigar da aka yi a shekarar 2010 ta nuna cewa mutane 315 ne kacal a cikin wannan gari. Amma mutanen garin sun ɗauki al'adar zaben dabba domin riƙe muƙamin magajin gari tun daga shekarun 1990. Tsarin zaben nasu shine duk wanda zai kada ƙuri'a sai ya biya dala ɗaya. Biyan wannan kuɗi kuma zai ba shi dama ya kada ƙuri'a ko su nawa yake so. Akan dai tara kuɗaɗen ne a wasu gyare-gyare domin mutanen garin su amfana. Wannan dai shine karo na huɗu da wannan ƙarya mai shekaru uku take lashe zaben na magajin garin Rabbit Hash. Masu haro da aka makawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu mu radin Masud Faraba da ya hada ainihin rahoton da kuma Ali Mustafa Sokoto. Ni Mahmud Lalo nake cewa ayi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ga gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sakon farko ta fito ne daga Lawal Salina Kawu Daura, inda ya kira ga gwamnonin Najeriya, musamman gwamnonin jihohin Arewa, cewa lokaci ya yi da ya kamata a fara rabawa manoma taki, ba sai lokaci ya ƙure ba kamar yadda aka saba a baya. Sai kuma wacce ta fito daga Bala Muhammad Dambarin jihar Bauchin Najeriya, kace salam biyoyi da Allah ku ba ni dama in Allah wadai akan kisan gillan da ƴan banga suka yi wasu mutane a Kuntugura ta jihar Neja. Hakika wannan aiki ne na rashin imani. Abin tambaya a nan shine wace doka ta bai wa ɗan banga damar yanke hukuncin kisa. A gaskiya ya kamata gwamnatin jihar Neja ta dauki matakai akan waɗannan ƴan banga idan dai bai daure musu gindi ba. Shi ma Iliyasu Muhammad Tungan Bako cewa yi gari kamar Kuntugura mai sarkin yanka da ƴan sanda da sojoji a ce wai ƴan banga na yin abin da suka ga dama. Lalle wannan abin bai yi ba. Ya kamata mahukunta su tsawata domin gudun abin da zai biyo baya. Muna yabawa dakarun wannan da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aikin kwantar da tarzoma a ƙasar Côte d'Ivoire akan kammala aikin da suka yi kwashe shekaru 13 suna yi. Da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a duniya baki ɗaya. Amin. Sako daga Rabiul Awwal mai faci gidan Madi da baban Umma Salma gidan Madi a jihar Sokoto Najeriya. Kamakaman ƴan adawan jamhuriyar Nijar da gwamnatin ƙasar ke yi abin takaici ne ganin cewa yanzu mulkin demokradiyya ake yi a ƙasar. Sako daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku ba mu dama mu taya ƙasar Nijar da nahiyar Afirka murnar nasarar da Isu Alfaga ya samu na lashe gasar taekwondo na duniya. Da fatan Allah ya kawo nahiyar irin wannan nasarori da yawa. Sako daga Sani mai langilange Yalwa Yawuri da Hamza Galadima Binnin Kebi da Ango Malamin Makaranta Yawuri.
To a gaida Abu, yanzu kuma ga Sarhilu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
To a takaice Malam Ibrahim Aji Alhamis ne kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'a da ta samu goyon bayan dukkan mambobinta kan rage yawan sojojin wanzan da zaman lafiyar ake aikawa a yankin Darfur na ƙasar Sudan ta Kudu da kimanin kashi 30 cikin 100. Gudurin da Birtaniya ta gabatar ya samu karɓuwa ne bisa canjin da ake samu a harkokin tsaro a Darfur da kuma matsin lambar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke fuskanta daga Amurka, wadda ta buƙaci a rage dala miliyan 600 daga kuɗaɗen da ake kashewa wajen gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya a can. A halin yanzu kuma ƙungiyar tsaro ta ƙasashen Turai ta NATO ta amince a aika ƙarin sojoji zuwa Afghanistan, kuma sakataren harkokin ma'aikatar tsaron Amurka Jim Mattis ya ce yanzu ƙasashen sun kammala cike kusan kaso 3 cikin 4 na guraben soja da ake buƙata a ƙasar da yaƙi ya daidaita. A yau Juma'a Amurka ta fara aiwatar da sabbin dokokin hana baƙi shiga ƙasar ba tare da wata tangarɗa ba ko wani rudani irin wanda aka samu a farkon kafa dokar. Dokar ta fara aiki ne kwanaki kaɗan bayan da babbar kotun ƙolin Amurka ta amincewa wani ɓangaren dokar Donald Trump ta fara aiki.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumul da ya tani gabatar da shirin da Julie Lethis Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga birnin Washington DC ke cewa sai kuma anjima idan Allah ya kai mu.